Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma ana iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata 15 ga watan Oktoba. Yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Yau bayan labaran duniya za a ji kashi na biyu na hira kan wasu manufofin gwamnatin Najeriya da wasu batutuwa masu alaka wadda aka yi da Honorable Hafiz Kawu. Sai a wani aikin gafara za a ji maimaicin shirin a dawo lafiya ne yau da kuma shirin sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da kuma dai ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowar kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS da halin kakanakai da jama'a suka shiga da kuma yuwuwar aikata laifukan yaki. Wannan ita ce zazzafar suka da kuma Allah wadai da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi kan matakin soji da Turkiya ta dauka kan mayakan Kurdawa a arewacin Siriya. Espa ya kira harin da Turkiya ta kai wa Kurdawan maran ma'ana da babu hange a ciki. Ya kuma ce matakin ya maido da hannun agogo baya kan abin da ya kira nasara da gwagwarmaya da dakarun kasashen duniya suka samu wajen kakkabe kungiyar ISIS a Siriya. Lamarin da ya ce zai baiwa muggan mayakan ISIS damar tserewa daga sansanin da Kurdawan ke tsare da su. Sakataren tsaron Amurka har ila yau ya ce dangantaka Amurka da Turkiya ta raunana sanadiyar wannan hari. Yana mai cewa zai je birnin Brussels a mako mai zuwa don nuna matsin lamba ga sauran membobin kungiyar tsaro ta NATO da nufin su sanyawa Turkiya takunkumi. A makon da ya gabata ne sojojin Turkiya suka shiga arewacin Siriya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin janye sojojin kasar kusan 1,000 daga yankin, inda za a sake tura su wasu yankuna a gabas ta tsakiya don su sa ido kan lamarin kamar yadda Trump ya faɗa. Tsohuwar mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da yankin Turai wato Fiona Hills ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban, inda mai yiwuwa ta yi ƙarin haske ne kan sallamar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadar Amurka a Ukraine a watan Mayu wato Maria Yovanovitch. A makon da ya gabata Yovanovitch wacce jami'ar diplomasiya ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa 'yan majalisa cewa Trump ya kore ta ne sakamakon wasu zarge-zarge marasa tushe da ƙarairayi da aka yada a kanta bayan da lauyan Trump wato tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya nuna bai gamsu da aikinta da take yi a birnin Kyiv ba. Shi dai Giuliani ya nemi Ukraine da ta binciki ɗaya daga cikin manyan masu hamayyar siyasa da Trump wato tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden da rawar da yake takawa a shekarun baya lokacin da aka kori mai gabatar da kara a kasar ta Ukraine. Ya kuma nemi a binciki zamanin da Hunter Biden mai shekaru 49 ya samu alheri lokacin yana memba a kwamitin amintattu na wani kamfanin kasar ta Ukraine na samar da makamashi mai suna Burisma. Shi dai Biden da ɗansa sun musanta aikata ba daidai ba, kuma watanni da dama da suka gabata shi Hunter ya bar kamfanin na Burisma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban masu zanga-zanga a yankin Catalonia sun hau kan titina tare da rufe filin jirgin saman Barcelona a jiya Litinin. Bayan da kotun kolin Spain ta yankewa shugabannin 'yan aware hukuncin zaman gidan yari mai tsawo saboda yunkurinsu na ayyana 'yancin kai daga Spain a shekarar 2017. Dubban mutane ne suka taru a tsakiyar Barcelona a jiya Litinin da yamma don nuna rashin amurcewarsu da wannan hukunci. A safiyar jiya Litinin din ne masu zanga-zangar suka toshe kofar shiga filin jirgin saman El Prat na yankin, inda 'yan sandan kwantar da tarzoma suka rika kaikaitar masu boran da kulake. Jami'an kiwon lafiya sun ce masu zanga-zangar 37 sun samu raunuka a rikicin da aka yi a tashar jirgin sama.
Zahara Amin kage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba, a daidai lokacin da ake tafka muhawarori kan wasu manufofin gwamnatin Najeriya ciki da batun rufukan iyakokin Najeriya, mun samu babincin mukaddashin chairman din kwamitin banki da kudi na majalisar wakilan Najeriya, wannan Rabul Hafiz Kawu, mai wakiltar tarauni a Kano, wanda muka tunkare shi da waɗannan batutuwan. A kashi na biyu na wannan hirar mun tambayi wannan Rabul Kawu kan ko bai ganin an yi ragon azanci wajen rufe kan iyakokin Najeriya ba tare da an ankar da 'yan kasuwa sosai ba. Sai ya ce,
gaskiya ba a yi ragon azanci ba, wannan abu ne da mai kyau in muka yi haƙuri duk zai amfane mu a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa. Duba da yanayi na tsaro da muke fama da shi, waɗannan iyakoki da aka rufe ta nan jami'an tsaro suke ba da labarai na musamman cewa ta nan ake shigo da makamai, ta nan mutanen ma da suke shigowa ba ta gari ta nan suke shigowa. Sannan na biyu, abin da nake so na fahimtar da 'yan Najeriya shi ne wannan iyakokin namu ta nan harajin me yake zirarewa yana tafiya ƙasashe na kusa da mu kamar su Niger, su Kwatano da sauransu. In aka duba yanzu alhamdulillahi a Najeriya muna noma shinkafa, kuma wannan shinkafar tamu shinkafa ce mai daɗi, kuma shinkafa ce da 'yan ƙasa suka samu aikin yi suke amfana suke noma ta. A da kafin zuwan wannan gwamnati an san irin maƙudan kuɗi sama da dala miliyan 5 kullun ake ɗauka ana cewa ana siyo abinci ana shigo da shinkafa. Muna ɗaukan tattalin arziki muna kai su wa'insu ƙasashe kamar su Thailand ɗin nan, kamar ita kansu Kwatano, saboda ta nan ake kawo shinkafar, a nan ake saukewa mu kuma a shigo mana da ita. Saboda haka ni ina ganin wannan abu da aka yi an yi ne domin a farfaɗo da tattalin arziki. In ba a manta ba, kwanan nan aka fitar da wani bayani cewa a da kullun kafin rufe wannan iyakoki mai kadai da muke sha a cikin gida a Najeriya muna shan ya kai kuma sa da lita miliyan 55, amma daga rufe wannan iyaka an ce man nan ya kare ya dawo kusan lita miliyan 31. Kaga da kenan kusan lita miliyan 19 zirarewa ake ana fitar da su kasashe na ƙetare ana sai da su. Kuma daga wannan shugaban custom Hana Fasakauri ya fito ya ce yanzu kudin da wannan hukuma ta Hana Fasakauri take samu ya daga ya kai kusan biliyan 5 ko fiye da haka ma a kullun. Sannan aka duba ko a da
wannan shugaban kusan kana nufin Hamid Ali ke
Hamid Ali, in ka duba kuma ko a da motoci da ake siyarwa zaka ga da Kwatano ake sauke motocin in an siye su daga nan Amurka, Najeriya ba ta amfana. Wannan harajin da Najeriya ya kamata ta samu wato custom duty duk wannan kasashen ake kaiwa. So in muka yi hakuri yanzu za a ga cewa abincin da muke noma shi zamu dinga ci, kuma zaka ga 'yan kasuwanmu 'yan uwanmu zamu taimakawa saboda su za su samu aikin yi, sannan kuma kuɗi zai ta kewayawa a cikin gida saboda za a yi siye da siyarwa. Za a noma, kuma in an noma za a kai kasuwa za a siyar. Saboda haka ina gaya wa 'yan Najeriya cewa su yi haƙuri, wannan rufe iyakoki da aka yi gwamnati ta yi ne bisa zuciya mai kyau, bisa kuma tanadi mai kyau na cewa kuɗin shiga maimakon mai ta ciwo bashi, wanda muna da hanyoyin da za mu samu kuɗi, waɗannan kuma su ne hanyoyin wanda talaka zai amfana.
To kana ra'ayin a ɗau wani mataki na taimakama waɗanda kafin a rufe boda sun yi odan wasu kayayyaki ba tare da sun za a rufe bodan ba saboda kar su durƙushe?
Ai agaji ɗaya ne shi ne, kamar yadda nake bayani shi ne in sun kawo kayayyakin aka ga kayayyaki ne da gwamnati ba ta hana shigo da su ba, kuma aka auna su aka sa musu haraji da ya dace su biya, an suka biya me zai hana ba za su shigo da kayan su ba? Ai ba ce aka yi kwata-kwata an hana shigowa da kaya ba. Abinda wannan hukuma take nufi shine duk kayan tunda gwamnati ta fitar da kayayyaki da aka hana shigo da su ko fita da su. In mutum ya shigo da kaya ba sa cikin wannan kayayyaki da aka hana shigo da su, ya kawo su jami'an tsaro da waɗannan ma'aikata suka auna suka tabbatar da kayan kuma ya biya ka'idar da aka yi masa ya biya zai shigo da kayan sa.
To honorable, akwai kuma masu korafin cewa ba a saba da cin shinkafar gargajiya ba, kawai rana tsaka aka ce musu su daina cin shinkafar kasar waje wacce tafi wannan ta gida dadi. Shin baka ganin kamar an takura ma wasu yan kasa?
Ai babu takura, ai shinkafar tamu tafi ta ko ina dadi. Da kafin a fara shigo da ta kasar wajen iyayenmu da kakanninmu tun da ba ta gidan suke ci ba, ai daga baya ne saboda waɗansu sun samu wani fanni na kasuwanci suka fara shigo da kaso. Kuma wani lokacin ma ai zamba cikin aminci ake da sai mu wannan shinkafar tamu ita ake dauka a fita da ita a je a mata ribagi a saka ta a cikin wannan buhu a ƙara dawo da ita kuma mutane su je suna siya suna jin daɗi suna ganin kamar ta waje ce bayan ta gida ce. Sannan akwai wanda suke zuwa in ka je kasuwar Dawano a Kano ka je kai kallo ka ga yanda ƴan India ƴan China suke zuwa wannan kasuwar suna hada-hada zuwa suke su sayo wannan buntin shinkafar tamu su tafi da shi su je su gyara shi su saka shi a buhunhuna su sake shigo mana da shi mu kuma mu siya. Kuma abin da nake son na ga al'ummar Najeriya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wallahi gata yake mana sai ran da baya nan in Najeriya za su gane gatan da yake mana. Ya za a yi kana da arziki a gida sai ka kinaka ka tafi kana kallon na waje.
Yau kafin mu zo kan Buhari ka tabo wani butu mai muhimmanci game da yadda idan aka yi wani abu a Najeriya sai a makala masa sunan made in China, wato an yi ne a China ko an yi a Thailand ko an yi a wata ƙasa dai da yake shi baki yafi ganin idan aka alakanta abu da fari abin yafi samun daraja. Kana ganin akwai buƙatar a kafa wata doka ta hukunta duk wani wanda yi abu a Najeriya sannan ya makalama abin sunan wata ƙasa daban?
Ai kowannan dokokin.
Kana ganin akwai buƙatar a ɗau mataki mai tsauri kan wannan batu saboda ƴan Najeriya su san cewa akasarin abubuwan da suke ganin kamar daga China aka yi a Najeriya aka yi, kuma akwai masu wannan hazakar, akwai masu wannan fasahar, saboda sauran mutane ma su samu karfin gwiwar fitowa su yi abu su ce daga Najeriya aka yi.
Yana da kyau a duba doka kuma a kawo doka da za ta hukunta duk wanda ya yi irin wannan zamba, tunda zamba ce ka yi abu a cikin gida ka zo ka ce na waje ne. Duk da dai wani lokacin tunani ne irin namu na ƴan Najeriya, kamar abin da Bature yake cewa saiki. Wato tunani gani suke kamar abin da aka yi shi a waje ya fi kwari a kan na gida ko ya fi kyau, wanda kuma ba haka ba ne. Yanzu kaga Lagos da Kebbi sun hada sun yi shinkafa da ake ce mata lake rice, Ebonyi a fannin Inyamurai suke suna yin shinkafar su, banda yanzu kananan masana'antu da zaka je gani. Akwai wani tsari ma da babban banki kasa wanda ake cewa Anko Barwa suke, inda zaka je ka duba ka ga mutum nawa babban banki ya bawa tallafi suka shiga harkar shinkafa sai kai mamaki. Yanzu ka shiga a birnin Kano kadai in ka daga kwanar dawaki har ka je cikin Kano za ka yi ta ganin fanni-fanni na yin harkar shinkafa wanda suna nan sun miƙe. Kuma abin sha'awa, abin da zai burge ka shine ko a shekarar da ka bata wallahi kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka je aikin haji daga Kebbi, Sokoto, Zamfara duk manoma ne.
Hira kenan da honorable Kawu Hafiz daga Tarauni wanda ke wakiltar yankin a Majalisar Wakilan Najeriya. Kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi. To a gaida marigayi Wardi, to yanzu kan ga Baba Makeri da maimaicin shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai ci gaba ne da hira da shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, Dr. Baffa Babbadan Agundi, akan ayyuka da hukumarsa take yi domin tsaftace harkokin zirga-zirgar ababen hawa a Kano. A makon da ya gabata, Dr. Baffa Babbadan Agundi ya faro mana bayani ne akan matakan da hukumarsa take ɗauka domin kyautata rayuwar ma'aikatansa domin hana su fadawa tarkon karɓar na goro. Yana mai cewa,
"Yanzu bisa faɗakarwa da muke kai da shi al'umma sun ga canjin ƙwarai da gaske ba kamar da ba. Mun yi maganin karɓar rashawa da hanci a gurin shi yanzu, wanda kafin ka ga ba a ce ɗari bisa ɗari ba, amma dai kusan muka ce kashi 75 ko 80 gaskiya ba mu yi faɗa abin da yake ba haka ba. An samu ci gaba ƙwarai da gaske a wajen aikinsu, kuma gaskiya suna ƙoƙari a yanzu ni kaina ina yaba musu a kullum. Domin komai ya komai rana kullum ya su fito da rigayyanki su tsaya wajen aiki su yi abin yana ba wa mutane sha'awa ƙwarai da gaske. Kuma a cikin wannan matabi muke ƙoƙari suka samu miki da rigayyan nan da sauran kayan aiki da yanzu haka suna kan hanyar kawowa kamar fitilu da na ba da hannu cikin dare da reflector jacket shi ma da biza, amma dai cikin ɗanyen maganganun lokaci saboda ruwa muka yi kafin tun kafin ma a samu izinin siyan waɗannan kaya muka yi lalubo su muka sa aka kawo kuma muka sanar da girma girma muna sanar da shi ba da izinin a ce kuma har aka bayar da kuɗin siyan waɗannan kaya yanzu wanda yana daga cikin ɗaya daga cikin abin da cikin gaggawa ne girma girma muka sanar da shi da amince mana aka yi wannan tsari.
To sai dai kuma wani abinda wani sa'ilin ana kokarin kashe rashawa da cin hanci, to amma sai kuma idan ka duba rayuwar ma'aikata abinda ake basu ba isan su yake yi ba, ko kuma a'a abinda ya kamata a basu bai cika zuwa akan lokaci ba, shin akwai matakai da kuke ɗauka na ganin ba ma'aikata ba shiga cikin wannan hali ba don saboda kada su yi su faɗa irin halin nan na cin hanci da rashawa?
Mun ɗauki matakai kusan kashi uku. Na farko dai albashi a jihar Kano gaskiya duk ma'aikacin da yake jihar Kano zai gaya maka albashi ba matsala ba ne, ana biyan sa kuma akan lokaci, kuma ba a taɓa sashin biyan albashi ko da na wata ɗaya ba. Saɓanin wasu jihohi da suke da albashin shekara ma wasu wata bakwai, takwas, shida, biyar ga su nan dai. Alhamdulillah Allah ya taimake mu da girma gwamna bai taɓa samun kansa da shi da ma'aikatansa a cikin irin wannan tsari ba na ɗauki ne. Na biyu na fito da tsarin kamo musu babura wanda ba a ba su cikin farashi mai sauki da za su dinga biya. A yanda ake yi yawanci babura nan inda na biyu ana biya a cikin gurare daban-daban kamar malam makaranta a cikin wata 18 suke biya. Kamar tsarin da muke musu za su biya kusan cikin shekara hudu ba wanda za a dinga yanka mana kuɗi ya wuce 2,000. Wasu kuma na ga suna biya har 2015-2018 ya danganta da irin tsarin da ake da wanda ya kawo irin wannan babura. To amma mu yanzu abin da muka yi cewa da waɗanda za su kawo cewa wanda ya yarda zai kawo sai dai ba zai karɓa abin da ya wuce naira 2,500 ba, domin kar a takura mutane kuma su samu abin zuwa gurin aiki don wutar mutum zai iya tashi bai da kuɗin abin hawa da zai je gurin aikinsa, amma idan yana da ɗanmansa ko ya sa minsa zai iya zuwa ya je ya dawo ba tare da damuwa ba. Na biyu yanzu dukkan aiki da ake sa su wanda ya saba da lokacin ƙa'idar aikin shi mun saka allowance, abin da ake kira allowance na zuwa wannan aiki ko aka gaya ce tare wanda baya daga cikin lokutan aikin shi ana ba da kuɗin mota. Waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin abubuwan da aka tsare, kuma yanzu ga shi da wani ta bayar da kuɗin albashi na naira 30,000,000 ne wanda za a samu ƙarin ta. Duk da haka dai ba wai abin da ya isa ba ne, amma in Allah ya yarda ina ganin za a sami damar gyara abubuwa cikin yardar Allah.
To ya alakar Karota da sauran hukumomi da suke kula da sufuri da hanya kamar road safety da ma'aikatar ƴan sanda mai kula da ɓangaren sufuri da sauransu, ya hulɗan Karota yake da waɗannan hukumomin?
Wato gaskiya ba don jami'an tsaro ba, ma aikin nan da ba za mu iya shi ba domin mutane sun tsangarce da yawa. Amma Allah da ikon sa ana ba ni wannan matsayi. Abin da na fara yi shi ne ziyara ga ma'aikatan hukumar tsaro daban-daban, na nemi kansu da haɗin kansu da muka tabbatar musu da za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa da su. Kuma zuwa yanzu gaskiya duk abin da muka yi kira ga kwamishinan ɗan sanda ko darakta na SSS ko hatta komandant na sojoji, wato ya ba mu layazin ofisa wanda a irin aikin da ake za ta ga an haɗu da wasu ma'aikata ce su ma'aikacin sojoji ne a samu wata matsala tare da su. Kuma yawanci sun suke ga ba sojoji ne na gaskiya ba, ƙarya suke yi. Mun kakkama irin wannan, kuma shugaban hukumar sojoji tankace ne wannan ya turo mana da a mota guda ta sojoji su su kama mutum a biyu a ga ƙarya yake, kuma a kai shi gurin ɗan sanda a kai shi kotu. Saboda haka gaskiya mun samu haɗin kan jami'an tsaro, ba abin da za mu ce musu. Sai dai biya tare da neman daɗin haɗin kan don aiki ya tafi cikin yadda ya kamata.
To a nan ne kuma za mu jatsa aya har sai mako mai zuwa. A madadin bakon namu Dr. Baffa Babbaɗa a Gundi, shugaban hukumar kula da sufuri ta jihar Kano wato Karota, da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu wanda ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington da ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A kai da Baba Makeri, yanzu kuma ga Sule Barma da sharhin jaridun Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité. Wace ta ruwaito cewa alamu sun fara nunin an shiga halin kila wakala wajen samun kudaden tsare-tsaren babban zaben da ya kamata a gudanar a baɗi a jamhuriyar Nijar. Sakamakon yadda masu hannu da shuni ke jan kafa wajen sakarwa hukumar zaɓe kuɗaɗen da suka yi alƙawalin bayarwa. Jaridar ta ce kace na can da ke tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar game da batun shirya waɗannan zaɓuɓɓuka ne ya sa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa so maɗari-ɗarin zuba kuɗaɗensu a sha'anin zaɓuɓɓukan na 2020 da 2021. Jaridar Lankitar na cewa kashe maraba ta yi katutu a kwangilar da gwamnatocin Nijar da Benin suka baiwa wani kamfanin kasar China don shimfiɗa bututun mai a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Jaridar ta ce shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a yayin bikin soma wannan aiki ya sanar cewa biliyan ko miliyar 4 na dalar Amurka ne za a kashe domin shimfiɗa wannan bututu. Sai dai wasu takardun da suka fada hannun mujallar Africa Energy Intelligence sun yi nunin biliyan 2.71 na dalar Amurka ne kawai ake bukata, abinda ke nunin an tusa biliyan 1.29 na ba gaira ta wata hanya mai cike da hazo. Jaridar L'Éclosion ta bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fara shirin ɗauke barkokin soja daga birnin Yamai fadar gwamnati zuwa wasu wuraren na daban. Majalisar ministoci a zamanta na makon jiya ne ta ba da wannan sanarwa, bayan da ta ce ana fuskantar yawan cinkoso da yawan kai da kawon jama'a a kewayen barkoki a wani lokacin da ake ƙara fuskantar barazanar tsaro. Sai dai jaridar na cewa hukumomin na da wata manufar ɓoye a ƙarƙashin wannan tsari. Makarƙare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ke cewa ƙwararru a fannin tiyatar zuciya daga ƙasashen Saudiya da Mauritania sun gudanar da wani aikin tiyata na musamman wanda asibitin Hôpital General de Référence ta Yamai ta shirya takanas domin masu fama da matsalar zuciya. Mako guda aka shafe ƙwararrun likitocin waɗannan ƙasashe da haɗin kan takwarorinsu na Nijar suna aikin tiyatar zuciya kyauta da nufin taimakawa bayan Allah a ƙarƙashin hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe, in ji La Rue de l'Histoire. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Sulaiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Dallan Joja Kadara jihar Niger Nigeria. Ina kira da gwamnatin jihar gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi Katsina da Kaduna. A hanyar da ya tashi daga binnin gari zuwa Hunduwa ta halin gaskiya wannan hanyar nan ta mutu. To ya kamata gwamnatin nan su ɗauki matakai akan wannan hanya yanda jama'a za su samu sukunin bi wannan hanyoyi. Hanya ta zama wata wani hali ya zama hanyar da aka yadda sai an bi ta Kaduna zuwa Zaria. Ya kamata a ɗauki matakai akan wannan hanya Hunduwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika su ya kira Najeriya. Ina kira ga al'ummar Najeriya wallahi mu ji tsoron Allah. Yadda muke aika fasadi da magungunan magana da wani kalami wanda bai dace musamman mu ɗan arewa. Shin mu ji tsoron Allah mu daina ɓata wani komowa wani illa. Buƙatunmu da wasu son zuciyarmu ba zai kawo mana gaci ba mu biya ma kanmu. Duk abin da gani kamar mu Allah, Allah shi zai maka hisabi mu da kiyama. Kai ka zama kai nazari a kan rayuwarka. Me ka aikata a kowane rayuwa? Ka yi kanka adalci da wakan ka hisabi. Amma bai yiwuwa muna ɓata wani mai gyara wani. A kar mu ɓata kowa kan mu gyara kowa. Wanda ya gyara kai ne dama shi ba ka isa ka ɓata shi ba. Wanda ya ɓata kai ne kai ba ka isa ka lalata shi. Duk abin da gani ka yi hankali ka bar mu Allah ko bai kamata muna aika fasadi da ƙaryawa da fasaranci da iskanci da baba ta fannin wayoyinmu a hannayenmu. Wallahi mu kiyaye halsarinmu. Kiyaye halsarinmu kada ya kai mu wuta. Mu ji tsoron Allah. Mai adalci ga kowa. Mai adalci mu ji tsoron Allah. Mu daina wasu irin zage-zage da fasaranci da ta'addanci da nuna wasu kalamai wanɗanda da bai dace ba. Idan za ka faɗi magana in ba alheri ba ne don Allah kan shiru da bakin ka. Ubangiji Allah ya sa mu yawa. Salamu alaikum. Magana Alhaji Musa Amurka.
Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Abun Didi Bunza. Bunza local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya zaben primary election din da an kai a jihar Kebbi kwana biyu da suka wuce a Bunza local government ba zaɓe aka yi ba. Kawai an turo 'yan sanda an yi amfani da yan siyasa an rubuta abin da aka rubutawa an kaima gona. Kuma muna kira ga gonan jihar Kebbi mai girma Alhaji Atiku ba gudu ya yi kokari Bunza local government a sake zaɓe a bi ra'ayin mutane a duk abin da mutane suke so saboda zaman lahiya. Idan an ce siyasa za a ci gaba da babake da mandahana da tusasawa da ta'addanci da fashi don wannan fashi da makami na abin da an kai Bunza. An bar mutane gaye an tura 'yan sanda sun zage su an watsa siyagas an koma gaye an rubuta sunayen waɗanda aka ɗauki tamkar fashi da makami na zalunci na cin amana na. Saboda haka muna kira ga gonan jihar Kebbi a ɗauki matakin gaugawa Bunza local government. Ba Bunza ba duk inda aka irin waɗannan abubuwa a jihar Kebbi a je a gyara. Sannan muna kira da shugaban ƙasar Najeriya, muna kira da sanatocin Najeriya da 'yan majalisa da duk wani wanda an tafaɗa a siyasar Najeriya a sa ido ga local government a daina bar magononi suna cikin su ba babbaka. Saboda ba a adalci idan an ce za a yi haka nan yanzu siyasar demokuraɗiyya za ta zauna a Najeriya. Tankar rusa demokuraɗiyya na abin da ke faruwa Bunza local government cin amanar demokuraɗiyya na.
To yanzu kuma ga Zahar Aminu fage da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ne ke da cikakken alhakin farfadowa kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS da halin kakanakayi da jama'a suka shiga da kuma yiwuwar aikata laifukan yaƙi. Tsohuwar mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan Rasha da yankin Turai wato Fiona Hills ta ba da shaida a sirrance a binciken da ke duba yiwuwar tsige shugaban inda mai yiwuwa ta yi ƙarin haske kan sallamar da Trump ya yi wa tsohuwar jakadan Amurka a Ukraine a watan Mayu.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku muna masu yin jaje ga wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad wanda yanzu nan muka samu labarin cewa wasu 'yan fashi sun masa mummunar barna a gidansa. Allah ya kare na gaba. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa a musamman ma Zahar Amin fage wacce ta karanto mana labaran duniya da Salamu Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mu wannan lokacin da Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima.